Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Yau 4 ga watan Afrilun shekarar 2022. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji ƙarin bayani kan sallamar da kwamitin da ke kula da masallacin unguwar da gidajen ƴan majalisar dokokin Najeriya suke yi wa Sheikh Nur Khalid. Sannan za mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda wasu ƙungiyoyin da ke yaƙi da matsalar tsaro suka shirya wani taro kan matsalar tsaro da barazanar da ƴan jarida ke fuskanta. Muna tafa da rahoto na musamman wanda Sani Sha'ibu Limfashi zai gabatar, da kuma labarin wasanni wanda Murtala Faruk Sanyina shi ma zai gabatar. Har ila yau da tasirin azumi a watan na Ramadana da muke ciki, amma fa duka sai kun sha labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Litinin Amurka ta faɗi cewa tana son babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya cire Rasha daga kwamitin sulhun majalisar saboda zarge-zargen aikata laifukan yaƙi a Ukraine. Jakadiyar Amurka a majalisar ɗinkin duniya, Linda Thomas Grenfell, ta ce babu tsari kasancewar Rasha a kwamitin sulhun kuma ba daidai ba ne. Shi yasa muka yi imanin cewa lokaci ya yi da babban zauren majalisar zai kada kuri'a fidda ƙasar. Ms. Grenfell ta yi wannan kiran ne bisa ga zarge-zargen da Ukraine ta yi na cewa dakaran Rasha sun kashe farar hula da yawa a garin Bucha. Ukraine ta ce tana gudanar da bincike akan kashe-kashen, ita kuma Rasha ta musanta tana da hannu a kisan. Ana buƙatar kuri'u kashi biyu cikin uku na kwamitin sulhun mai membobi 193 don fidda Rasha. Ƙasar Rasha ba ta dace ufan ba game da kiran. Tun bayan da Rasha ta fara kai farmaki a Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu, babban zauren majalisar ya zartar da ƙudurori biyu na yin Allah warai da matakan ƙasar. Prime Minister Viktor Orban ya ayyana samun nasara a babban zaben da aka yi jiya Lahadi a ƙasar Hungary. Yana mai ikirarin sake samun wa'adin shugabanci karo na hudu, yayin da wasu kuri'un da aka kidaya suka yi hasashen jam'iyyarsa ce za ta kasance a gaba sosai. A wani jawabi da ya yi na minti 10 ga jami'an jam'iyyar Fidesz da magoya bayansa da suka yi ta nuna farin cikinsu a wani taro da aka yi a daren ranar zaben a birnin Budapest, Orban ya ayyana cewa jam'iyyarsa ta samu gagarumar nasara. Mun samu babban nasara da za ka iya ganinta daga duniyar wata, kuma tabbas za a iya hango ta daga birnin Brussels, a cewar Orban, wanda tarayyar Turai ta sha suka akan kuma bayan demokradiyya a ƙasarsa da kuma zargin cin hanci da rashawa. Yayin da aka kidaya kashi 75 cikin 100 na kuri'un da aka kada, jam'iyyar Orban ta Fidesz da ke jagoranta wata haɗakar jam'iyyu ta samu kuri'u kashi 54.5 cikin 100, yayin da jam'iyyar adawa ta United for Hungary da ke muradin Turai ke da kusan kuri'u kashi 34 cikin 100 a cewar hukumar zaben ƙasar. Da alama dai jam'iyyar Fidesz ce za ta sake samun rinjaye a majalisar dokokin ƙasar, abinda zai ba ta damar ci gaba da yin sauye-sauye a ƙasar da ke tsakiyar nahiyar Turai. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, mako guda bayan da 'yan bindiga suka kai hari kan wani jirgin ƙasa akan hanyar Abuja zuwa Kaduna, jami'an tsaron farin kaya da ake kira Civil Defense sun kama wasu mutane su 7 a garin Maiduguri da ke jihar Borno da suke zargi da laifin kwance ƙarafunan layin dogo suna saidawa da kuma masu lalata na'urorin wutar lantarki. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya aiko mana da ƙarin bayani.
Jami'an tsaron sun ce sun kame wannan kayan ne a dada wasu misali da suke ɓarnata layin wutar lantarki, kuma yanzu hakan aka shafe fiye da shekara guda ana fama da ƙarancin wutar lantarki a Maiduguren. An dai gurfanar da waɗannan mutane ga wani labarai da adadinsu ya tashi ma guda 7 da aikata irin wannan laifuffuka. Da kwamandan hukumar tsaron farin kaya Musa Faruk ya shaida wa manema labarai cewa
kai kadarorin railway aka ake zuwa ake kwasan su, in ka je ma da an warware duka gaba ɗaya hanyar nan, ƙarafunan nan da an cire bultunan su duka an sassace su, amma wahala da ya kun samu kama wayannan domin ga motan su Changop din nan da ita aka dauko wayannan kayayyakin bincike dai tana ta yi yanzu ma da mutanen kanan Borno suna fama rashin wuta majorly wato wasu bata gari sukan shiga anguwa-anguwa su je su fafasa transformers janye cables din da suke cikin cable abin nan transformers din amma Allah da ya kun sa an samu an kama wasu kuma sun gudu
to ko me waɗanda aka kame ana zarga da aikata wannan laifuka ke cewa
ne akan transformer ne aka zargi ne
kun yi kan transformer eh me kai da kan transformer
wani an sai da wani an zo da shi ne
wasu yana ko kuma kun je kun yanka
eh
to ba ha wani yana karancin wutar lantarki a Maiduguri kuma kuna sake bata wutar lantarki
to a ba mu ne babu wutar lantarki ba sa ba
a ba mu ne ko yanka wannan
eh
eh ba wutar kuma ba ma
eh
ba ku ne ko sake sa garin ba ma cikin duhu
babu sai an sa sola ne
to me kai aka kawo kana
akan harkan transformer
kai ma transformer ne
eh tare muka da su
eh me kuka yi da transformer
wani ne ya samu muka je muka yanka
cable na wuta
eh sai aka kama mu da an kama mu shi ya ji labari a gudu
eh dan mu kun saba yin wannan ne ko kuwa
a'a so biyu da wannan ne
me kai aka kawo kana
a da muke siyan fara ne yau muka siya kayan ajakutan nan sai bara sani mu ba wannan abu gashi wannan kayan aka ce kayan lanjirgi ne kuma mu ba mu san cewa haka ba
ba ku san kayan lanjirgi ba
ba mu san cewa haka ba cikin buhu ne aka siyar mana
sai an sai maka cikin buhu ba za ku bude kayan da yake cikin gani ba
wala ka san aka babboya a gefe gefen gaba ki da karfa karana ne aka sa ba mu gani ba
kana nufin ba ku san cewa kayan lanjirgi ba
eh ba mu san cewa cike kayan lanjirgi ba ne
kin cewa hukumar tsaron farin kayan ta kame waɗannan mutane da man fetur to ko hukumar tana zargar su da kai ma ayan gungiyar boko haram man fetur din
iya daga cikin suspicions namu amma na tabbatar maka cewa yanzu cewa wannan mai da za ka ba boko haram ne banda tabbas kuma magana na ba zai kasance daidai ba amma bincike dai tana nan ana ci gaba
wasu mutane da hukumar tsaron farin kaya na civil defense ta kame kenan da kuma ake zargar da aikata laifuka daban-daban har ruwan da wuta biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
a gaida Maryam Dauda da kuma Haruna Dauda biyu da rahoton shi kuka ji a ƙarshen wannan zangon shirin namu to a yau ne kwamitin da ke kula da masallacin unguwar da ke da gidajen ƴan majalisar dokokin Najeriya suke ya sallami ɗaya daga cikin limamman masallacin Sheikh Nuru Khalid wanda makon jiya ya yi huduba kan yadda rayukan ƴan Najeriya suke salwanta Sallamar Sheikh Khalid na zuwa ne ƴan kwanaki bayan da aka dakatar da shi saboda wannan huduba da yayi wacce bata kwanta wa kwamitin masallacin a rai ba. Daya daga cikin limamman masallacin da ke Abuja, Imam Ibrahim Awal Usama, ya ce sun iya bakin kokarin su don hana sallamar Imam Khalid amma abin ya gagara. Kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawa da suka yi da wakilinmu Nasir Adam El-Hikaya a Abuja.
Salamu alaikum.
Malam Ibrahim Awal Usama yana daya daga limamin masallacin nan ko masallacin nan na Apo. Shin me biyo bayani mun ji kuma yanzu kamar abun ya canza amma sallami Malam Nuru daga limancin gaba da.
Eh abin da ke faruwa a koda yaushe da an dakatar da shi sai bayan azumi kamar sati uku. Daga baya kuma aka rage aka roka aka koma sati biyu. Daga sati biyu kuma aka dawo sati guda da niyyar cewa matsalolin shi ya sani kuma shi sanata ya sani tunda sun magana a yanda yake faɗi da shi da shi to ƙarshe sai yanda nake samun labari sai ga waya shi Malam Nuran ya kira a yanda suke faɗi ya kira wani daga cikin ƴan kwamitin yana ce mai wannan fa Juma'a fa idan ba a bar shi ya sallar Juma'a ba za a yi rigima a masallaci sai wancan ɗan kwamitin ya ce to ka sa a kona masallaci ka daɗe ba ka sa a kona masallaci ba to wannan yana ɗaya daga cikin da kuma wasu kalamai da ya rinka fiddawa wanda ya ƙara cinzira shi sanata ɗin har ma suka zauna na zo na iske suna tattaunawa da wasu daga ciki har ma suka yanke hukuncin cewa sun sallame shi ɗan lokacin ni kankin kaina na ce tunda yawancan ya hau wannan ɓangaren ya hau bai kamata ma ya ci gaba da magana
Malam Usama wannan ya nuna da yanzu gaba daya an dauki mataki an sallami ko an kori Malam Nuru Khalid daga limanci a wannan unguwar
eh gaskiya ni lokacin muna kokarin sasantawa sai da aka ban takardai na karanta na ga kuma duk an yi bayani daya bayan daya har da wani zama guda daya da aka taba kiran mu akai amma a ta'ida chairman ba zai iya sallaman mutum shi kadai ba, dole akwai management committee kamar yadda aka sani da kuma wasu masu ruwa da tsaki, sannan kuma sai an tsaya an duba ainihin laifin yayi daidai da wanda za a sallame a shari'a, saboda ko shugaban kasa bai da damar ya dauke ka aiki kuma ya kore ka haka nan ba tare da ainihin ya fi ka'idar da zai iya kore ka ba.
Wato malam Usama, ba ma dalilan kora ko rashin korar ba, yanzu dai ta tabbata cewa kwamitin masallaci sun dauki matakin korar malam Nura daga wannan limancin.
Eh, gaskiya haka ne, sun riga sun bada wannan sanarwar, kuma da na ƙara bincikawa don in tabbatar da haka, na tambayi chairman ya ƙara tabbatar mun da haka. To saboda haka duk da yanda za a yi kokari a gyara, mu dai mun yi kuma muna kokari don ya zama cewa mu abinda ba za mu goyi baya ba a kori mutum bai yi abinda ya kamata a kore din ba, amma in ya yi to sannan kuma wani sharadi, wani irin jan hankali aka yi mashi, to dama abinda muke kokari mu ji kenan, shi yasa muke ta kaiwa ga komowa don a samu a fahimci juna.
Ɗaya daga cikin limaman masallacin da ke Abuja kenan, wato Imam Ibrahim Awal Usama. To, wasu kungiyoyi da ke yaki da matsalar tsaro da ke aiki a kasashen Najeriya da Nijar ta shirya wani taro kan matsalar tsaro da barazanar da 'yan jarida ke fuskanta a wuraren da ke fama da tashe-tashen hankula, da kuma ƙara musu sani kan yadda 'yan jaridar ke tattara labarai waɗanda babu ɓangaranci a cikinsa. Ga rahoton da Hamid Muhammad ya aiko mana daga Agadez.
Hakika dai, a cikin wannan kwanakin biyu mahalarta taron a cikin lakcoci da canza yawo, an taɓo batutuwa da dama, musamman ma wajen matsalolin da 'yan jarida suke fuskanta wajen wallafa labarai na ɓangaren tsaro, da kuma ƙara ma 'yan jarida sani kan yadda za su tattara labarai wanda babu ɓangaranci a cikinsa. Ibrahim Mamman Rabi'u, jami'i da ke aiki da kungiyoyin da ke yaƙi da matsalolin tsaro irin su kungiyar Zaman Tare da ke aiki Nijar da Najeriya.
Duk da bambancin da ke gare mu cikin ƙasa, na cewa bambancin addinai, bambancin ƙabilu, bambancin al'adu, mu zo mu haɗa kanmu mu gane mu juna, saboda mu ci gaba da tattala zaman lahiya a cikin ƙasarmu, kar mu bari wasu matsaloli su zo su shahe mu kamar yadda muke gani cikin wasu ƙasashe daban. Cikin wannan fannin ne muka tara kungiyoyin jarida don mu ƙara tantawa mu canza miyau tsakanin yaunin da ya rafta a gare ku na bada labari kuma wanda muke tsammani kun san wanda ya kamata a bada, ba wanda zai kawo rabuwar kanu ba. Za mu ƙara danƙon zumunci tsakanin al'ummarmu, ba za mu yi abin da zai raba musu kanuwa ba.
Taron dai ya nuna da cewa akwai buƙatar 'yan jaridun da suka halarci taron a ba su wani horo da zai taimaka musu wajen gudanar da ayyukansu domin samun mafita. Abdul Malik Siddo shine wakilin hukumar sadarwa ta ƙasa, cewa da CSC a taron
wanga ƙari ilimi akai dama a ƙara shaddada muhimmancin da aikin ɗan jarida su na kullun da kullun. Sai mu ce masha Allah, abin wato ta zo didi da zama a cikin sabon kundin ɗan jarida na aikin sa na jaridanci. Ta ayar doka da su da kansu ka hudu suka ce za su yi yaki da wallafa labaru na ta'addanci. Dole da 'yan ta'adda su kai atake wani gari, kenan ba da su ba za a yi 'yan ta'addanci za su yi aiki ba, sun ka ba da kaman sakamakon abin da suka yi, ko da ɓanna ce aka yi aka ma soja na ƙasa ko da na ko da mutane haka horon hula, kenan su sa ƙara ba su wani dama ba su rika wadin abin da suka yi.
'Yan jaridun da suka samu halartar taron da suka haɗa maza da mata sun nuna jin daɗin su tare da bayyana cewa sun fahimci matsalolin da suke fuskanta, kuma hakan na zama mataki na farko wajen shawo kan tar matsalolin da suke fuskanta.
Sunana Muhammad Attan. Wannan horo abu ne wanda na ji daɗin shi sosai, saboda ana ba mu horo ne bisa abin da ya shibanci aiki na ɗan jarida. Aka kwatanta mana doku na aikinmu da kuma neman tataccen labari da kuma wato rashin sa bambanci a tsakanin abin da labaran da zaka wallafawa. Mu a matsayinmu na 'yan jarida an kwatanta mana labarai waɗanda ya kamata ya kasance mun yi takasan san wurin wallafa su.
Sunana Samira Hassan. A game da wannan taro, gaskiya zance na ƙaru da abubuwa da dama, musamman wanda ya shafi aikin 'yan jarida, dokoki wanda ya kamata 'yan jarida ya kula da su domin gudanar da aikin shi yanda ya kamata.
Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
To yanzu kuma lokaci ne da Sani Sha'ib Malumfashi zai gabatar mana da rahoto na musamman.
A Najeriya, harkar tsaro na ƙara taɓarɓarewa ganin yadda 'yan ta'adda suka kai hari a filin jirgin saman Kaduna, inda suka kashe mutane biyu. Sautin lamarin ma dai matukin jirgin ya hango su can kwakwance a cikin dawa kusa da titin jirgin, saboda haka bai tashi da shi ba. Bayan kwana biyu da auko wannan lamari, 'yan ta'adda suka kai wani mummunan hari akan jirgin ƙasa wanda ya taso daga Abuja zuwa Kaduna a daidai garin da ake ce Marijana. Ko da yake dai babu takibin adadin waɗanda aka kashe, to amma maharan sun kwashe mutane motocin bus guda biyar suka tafi da su. Wanda ya tsira daga cikin su ya mana bayani.
Eh sun kada min janni har sun tafi da ni. Na yi nisa mun kai ya kai tafiyan kaman daga nan zuwa Mararaban Jos. To sai Allah ya ce mukin sun sa ni a wata bus na fadu. Amma wasu sun hau bus, wasu ba su hau bus ba saboda sun raba mu a hanya. Wasu da sai gaba sai suka ce su right ba mota a gurin mun ga mota. Amma mu da muke ta gefe akwai mota. So sai Allah ya ce mukin ni ya kubutar da ni. Sai na fadu daga cikin motar.
Ba wanda ya biyo ka?
Akwai wani na rike mu wani wuya sai muka fadu tare.
A cikin su?
Eh a cikin barayin. Saboda ya zo ni akan injini kuma ina kan street kuma muna kan window. To da Allah ya ce miki da nan mamaye shi na shan giya sai na rike idan ya ce mun insha tun da ya ga baki na ya bushe sai nace a bazan sha ba to ko sai na mamaye shi sai muka fada cikin gada to da Allah ya ce miki da na tashi da na fada gadan sai na tashi na fara gudu cikin daji sai Allah ya ce miki na je har inda sojoji suke.
Okay.
Dan ina jin tun gurin around 11 nake gudu a daji ba mun
11 na dare
goma zuwa 11 na dare nake gudu a daji har sai gurin karfe 1 ko 2 na zo na ga sojoji a gurin saboda nayi tafiya min tsawo.
Cikuwa suka yi muku cikin jirgin ko ko da aka tsaya da jirgin ne kuka
da suka sa explosive abu sai jirgin ya tashi da jirgin to muta rago mu sai ya sauka kasa ya so ya kwanta sai suka shigo suna ta harbe dan ina cikin toilet master toilet din suka fito da ni tun a cikin jirgin ma suke ta harbin mutane sun har kashe mutane a takalla ko a hanya ne riga ta ma sai da ni cikin na rufe wata mata sun harbe ta sannan suka harbi wani tsoho a baya shi ma ba zai iya tafiya ba. To sun dai harbi mutane a cikin jirgin nan tarago mu dai sun harbi mutane sun kai mutum kaman biyar a cikin tarago mu.
Akwai kuma ɗaya daga cikin shugabanni na masu tsaftace cikin wannan jirgin ya yi bayani.
Ɗaya daga cikin ma'aikata na an harbe ta ta riga ta mutu. Uku daga cikinsu kuma har yanzu mun neme su ba mu san a inda suke ba yanzu.
Abin mamaki wan shekare da auko wannan lamari sai kuma maharan suka tare hanyar mota ta Abuja Kaduna inda nan ma suka kwashe mutane masu dimbin yawa suka yi cikin dawa da su garkuwa da mutane yaki karewa hakan ya sanya na zanta da Dr. Awal Abdullahi mai yin sharhi akan harkokin tsaro a Najeriya. Inji shin ya zai bayyana wannan lamari?
Na farko shine akwai sakaci daga wajen ita kanta gwamnati yana nuna sakaci daga bangaren su jami'an tsaro domin da jami'an tsaro da gwamnati duka ba daya ne shi ma akwai sakaci daga bangaren al'ummomi da farko mutanen nan sun je sun kai hari a filin jirgin sama kafin ma filin jirgin sama sun fara kai hari shi kanshi a hanyar jirgin kasan a shekarar da ta gabata daga lokacin da suka kai wannan hari ya kamata a ce jami'an tsaro sun farga shi sun san cewa akwai matsala babba kuma an dauki duk wasu matakan da ya kamata a ce an dauka domin kare sace aukuwar haka akan shi jirgin kasa din sai aka dauki matakin gaggawa na wannan lokaci aka dauki ɗan tsararrun sojoji da ɗan sanda aka dora su akan hanya wannan dora su akan hanyar bai kawo canji akan abin da ake kokarin ayi ba sannan ya zo ya shude shine aka zo kai wannan hari filin jirgin sama to tunda aka kai hari filin jirgin sama su biyu ya kamata a ce jami'an tsaro sun zo sun baza abin akan faifai sun dube shi sun tantance sun yi wa kansu bayanai na ina ne wuri na gaba za a iya kai wannan harin baya ganin gurin wani mataki ya kamata a ce sun dauka domin hana kai harin inda ake tunanin za a iya kai harin me za a iya yi domin hana a harahar anan gaba da sun yi wannan karatun da su waɗannan ba su samu daman da suka kai hari a filin jirgin saman nan ba. Na biyu daga lokacin da su waɗannan ɗan ta'adda suka fara tunanin kai wannan hari zuwa sanda suka shigo da tsare-tsaren yadda za su aiwatar har kafin aiwatarwa da ranar da suka aiwatar ya kamata a ce jami'an tsaro sun samu bayanai na sirri akan duk wannan tsare-tsare tun da ba abu ne da aka ɗauke shi aka yi shi a rana ɗaya kacal ba. Suka zo suka aiwatar da wannan daga lokacin da kuma suka kai wa jirgin kasa hari ya kamata a san cewa to abu na gaba da za su yi za su je su tura hanyar mota domin dama ai hanyar mota suka saba tarewa kafin jirgin kasan ya zo ya sa mutane suka maida hankalinsu zuwa jirgin kasa aka dinga bin hanyar mota to da suka yi wannan na jirgin kasan ya kamata a ce an tsaro an maida hankali akan harkar tsaro akan hanyar motar nan har zuwa lokacin da za a zo a yi gyaran hanyar jirgin kasan sannan a fito da sabbin tsare-tsaren da ya kamata a ce an hana faruwar haka amma aka yi sakaci.
Ina ne mafita
lalle ne jami'an tsaro su hada kawunan su dukkan su a matsayin su na hukumomin tsaro na Najeriya a zo shugabanni su zo na su tattauna su yadda da cewa su ɗan Najeriya ne kuma ƙasar Najeriya suke wa aiki da haka su zo su hada kai a zo a zauna a fidda tsari a cincin rayukar al'umma a zaunar da ƙasa lafiya akwai buƙatar a shigo da al'ummomin da abun yake ya shafa wato masu ruwa da tsaki su ma su shigo su ba da shawarwarin da ya kamata a ce sun bayar domin kawo maslaha akan wannan ai wani ɗan kurare a garuruwa da ƙauyaku da yadda za a rika samun bayanai na sirri wato information and intelligence daga kowace anguwa ko kowane akwatin mata kama na mazabu a je a dauki mai anguwan a kuma dauki shugaban addinin Kirista da na Musulunci shugaban matasa shugaban mata masu fada a jin wannan su zamanto masu ba da jawabi duk wani bayani na sirri ya fito daga ƙasa ba tare da an sirka shi ba kai tsaye a ce akwai inda za su kami ka wannan bayani gwamnati da ta kafa irin wannan ta ce ta san da su wadai shi dan adam yana da wani abu daya idan kai abu da shi kuma yadda cewa kana yi da shi to zai baka goyen baya
shin me ya kamata a yi dan samun mafita hakan ya sanya na tuntube shugabannin addinai farko ka babban limamin masallacin sarki musulmi Bello Sheikh Abdulrahman Suleiman
to babu shakka idan kasa ta samu kanta irin wannan hali na ruɗu to abinda ake fara yi shine kowa ya koma ga Allah kowa ya tuba tsakanin shi da ubangijin shi domin kowanne a cikin ya san irin laifukan da yake yi kuma Allah idan yayi fushi yakan sako abubuwa wanda za su damu al'umma Allah yana cewa taqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron wata fitina kowace iri ce ba ta shafan wanda ya jawo ta shi kadai in kun ji ya ruwa zai da kike da ki kuma wanda bai jawo ba farko shine shugabanni su yi adalci tsakanin al'umman da suke shugabanta talakawa su koma su biyayya ga shugabanni sannan dukkan mu biyayya ga Allah madaukin sarki kar wani ya cuci wani in aka yi haka ina tabbatar muku aka koma istighfari Allah yana cewa fa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ayursilu samaa alaykum midrara wannan annabi Nuhu yake ga musu da suka shiga matsayi yake ku istighfari Allah madaukin sarki zai karbi tubanku zai malalo muku arziki zai ba ku dukiya wannan sune abin da ake so to duka Najeriya kowa ya ketare ya gudu da masifa ta zo mutum yana da gidan shi ya gudu duk abin da mutum ya mallaka ya gudu zai shi kawai yake kokari ya fita da shi saboda haka wannan sai an koma ga Allah ai ta istighfari
sunana Pastor Hana Waiki Puru ina aiki Christian nan Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship in garin Kaduna dan da haka na farko da akan Najeriya su koma ga Allah cikin tuba ayi addu'o'i da kuma azumi don a samu waraka in mun roki Allah gafara zunuban mu da ayyukan da muke ba daidai ba to Allah mai tausayi ne mai cin kai ne zai gafarta mana na biyu a nemi wannan mutanen a zauna a sasanta na karshe a yafewa juna ayi wa kowa adalci to wallahi abubuwan nan guda uku innan in an su to gaskiya Najeriya ta samu waraka amma mutuka gwamnati nan ko looks ce wai ba ruwa a tini to an san da fa nasu alqur'ani da bible suka rinse kuma sai mana alqur'ani na tsaro to abu ya lallace yanzu su nemi malamai a kowane bangare su ba gwamnati shawara kuma su kira mabiya su yi addu'o'i a ko ina ba ga kautawa tuban gaskiya in an warna kun to na tabbata ta ga dan Allah za mu samu sauki akan wannan abu
sarshi abu malfashi mara amurka daga Katsina a Najeriya
to yanzu kuma sai wasanni a takaice
wasanni a takaice
masu fashin baki kan sha'anin kullun kafa na ci gaba da sharhi kan yadda fafatawa za ta kasance a matakin rukuni-rukuni na gasar kullun kafar cin kofin duniya da za a soma a ranar 21 ga watan Nuwamba mai zuwa a Qatar tun bayan da aka shata jadawalin fafatawa a makon jiya wannan ne da ya karon farko da aka fada daga gasar zuwa kasashe 32 wanda kuma aka karkasa su zuwa rukunoni 8 Umar Faruk Bukuyum dan jarida kuma mai sharhi kan lamuran wasanni yayin nazari kan rukunonin gasar musamman waɗanda ake hasashen za su yi zafin gaske
gaskiya akwai kallo a yanda aka tsara kasashen da zasu fuskanci juna kamar shi group E ma'ana group na wanda ya hada Spain, Costa Rica, Germany da kuma Japan gaskiya wannan group ana mai kallon kamar group na mutuwa ma'ana group ne na kowa ya iya amma duk da yake ana iya ganin cewa Germany da ita Spain sune kamar manya a wannan group din to haka zalika ita ma Costa Rica da Japan su ma ba kan wallahi sabu ne shi ma group na C ma'ana group din cha na wanda ya hada Germany, Saudi Arabia, Mexico, da kuma a Poland to gaskiya shi ma wannan group din fa akwai kallo domin gaskiyar magana me zugo ita ma ba kallon ba kan wallahi sa bace kaga za a iya cewa da me zugo da Argentina nan ma akwai kallo duk da yake Saudiya da ita Poland ana iya ganin kamar cewa za a yi musu kura da wuri to amma gaskiyar magana Poland suna da yara masu sabon jini haka zalika group din biyu wanda ya hada Ingila, Iran, United States of America, Scotland ko kuma Ukraine to kaga nan ma duka wannan ainihin kasashen guda hudu kasashe ne wanda suke da ainihin kananan ƴan wasa masu jini a jika musamman idan muka kalle ita Ingila muka kalle ita United States of America sai kuma ita Scotland din to kasashe ne wanda za a yi cewa ba kan wallahi bane ita kanta Ukraine ko ita ko Scotland wanda ya hito to akwai kallo a ciki haka zalika ita mai musaukin baki Qatar a group din A ma'ana group din A akwai Qatar Ecuador Senegal sai kuma Netherlands to kaga nan ma za a iya cewa su masu musaukin baki za su taka rawar gani
a halin da ake ciki kuma ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi akan koma bayan da Najeriya take ciki ta hujin kwallon kafa tun sa da kasar Ghana ta yi nasara akan ta kuma sami gurbin gasar cin kofin duniya a filin wasa na Mashur Abiola dake Abuja tuni da wasu masharhanta irin su Chiroma Alhaji Mai wani tsohon dan wasa kuma mai fashin baki kan lamurin wasanni suka dora alhakin kan hukumomi baki daya a Najeriya
shi ministan wasanni na kasar nan wato Chief Sunday Dare bisa ga wannan irin abun kunya da suka yi a kasar nan da rashin ci gaba da suka kawo mana a harkan wasanni da ya sauka daga kan bukamisa in kuma ba zai sauka ba muna kira ga shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya sauke shi daga ministan wasanni sannan shi chairman na NFF Ahmadu Finik shi ma muna kira da shi da sauka sannan gwamnati ta shiga cikin al'amari na NFF duk wani jagora da yake cikin NFF yanzu shi ma a sauke shi
to albarkacin azumin watan Ramadan da ake ciki ga wannan sakon
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Sunana Nana Khadija Muhammad Ali Yaro ina jin hankali ga matasa da su ringa tashi tsakar dare suna yin sallah ba wai sai uwayenmu bane ba su ringa yi a'a mu ma muna da bukatu da yawa wajen Ubangiji a wannan watan na azumi mai falala tashi su ringa yin sallah tsakar dare suna roƙa mana kansu zaman lafiya da uwayensu da gariruwansu ko kallon irin tashi hankalin da ake yi a yanzu ga kuma matsalolin rayuwa muna da matsaloli sosai a rayuwar nan mi amfani da wannan watan na Ramadana mai dimbin falala mu roƙa makan abubuwa da yawa wanda zai amfane mu wannan wata na Ramadana yana da falala sosai mu matasa muna da matsaloli muna da kalubale kamar yanzu in aka duba yanzu ko wanga matasa sun koma shaye-shaye har ɗan matan ma duka an koma shaye-shaye kenan mu dage da addu'a mu tashi tsakar dare mu ringa roƙon Allah a cikin wannan watan ga addu'a da kai Allah yana amsar ta saboda Allah yake koyi mata an bude na aljanna
to yanzu kuma sai labarai a takaice
A yau Litinin Amurka ta faɗa cewa tana so babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ya fidda Rasha daga kwamitin sulhun majalisar saboda zarge-zargen aikata laifuffukan yaƙi a Ukraine. Jakadiyar Amurka a majalisar Linda Thomas Grenfell ta ce babu tsari kasancewar Rasha a kwamitin sulhun kuma ba daidai ba ne shi ya sa muka yi imanin cewa lokaci ya yi da babban zauren majalisar zai kaɗa ƙuri'ar fidda ƙasar. Ms. Grenfell ta yi wannan kiran ne bisa ga zarge-zargen da Ukraine ta yi na cewa dakaran Rasha sun kashe farar hula da yawa a garin Bucha. Prime Minister Viktor Orban ya ayyana samun nasara a babban zaben da aka yi jiya Lahadi a ƙasar Hungary. Yana mai ikirarin sake samun wa'adin shugabanci karo na hudu. Yayin da wasu kuri'un da aka kidaya suka yi hasashen jam'iyyarsa ce za ta kasance a gaba sosai.
To masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kamu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu wato da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi karfe 5 kenan agogon Ghana yanzu kan a madadin Maryam Dauda wacce ta tani gabatarwa da Julie Ladies Gresham da ta hada mana shirin sai injiniyan mu Charleston ni Mahmud Lalo ne ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wannan lafiya